أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Laraba, wanda yau 7 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 29 ga watan 3 miladiya 2023. Muna cikin suratul Zukhruf, wannan aya ta 45 wacce aka karanta, an karanta ta ajiya, lokaci bai ba mu dama a wajen fayyace bayanin ta ba. Allah subhanahu wata'ala yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, was'al man arsalna min qablika min rusulina, ka tambayi wanda muka aiko kafin kai na daga manzannin mu. Aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, shin mun sanya wa'insu ababen bauta wanda ba Allah ba tare da Allah subhanahu wa ta'ala wanda za a bautata masu? Amsa shi ne a'a. Kamar yadda muka ambata a jiya, malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku dangane da ita wannan aya. Imam al-Bagawi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa Ma'alimut Tanzil ya kawo wani athar na Ata ibn Abi Rabah daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, shi da mahaifinsa, cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi mi'raji, ko mu ce Isra'i da mi'raji da manzo alaihi salatu wassalam, mun san lokacin da aka yi Isra'i wato shine tafiyar dare da manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Baitul Maqdis. To a wannan dare an tara masa dukkan annabawa gabaki daya, kuma ya jagorance su a sallah, abinda yake nuna shugabancin manzo alaihi salatu wassalam ga dukkan annabawan da Allah ya aiko. To kamar yadda al-Imam al-Bagawi ya ambata a wannan asar, cewa lokacin da Allah ya hada dukkan annabawa tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa annabi Isa, aka tara su gabaki daya a wannan farfajiya. Malaika Jibrilu ya kira sallah kuma ya yi iqama. Da ya kira sallah ya yi iqama, sai ya ce wa manzo alaihi salatu wassalam ya shiga gaba. To da aka yi sallah aka kammala, sai ya ce ka tambayi waɗannan annabawan gabaki daya, shin a dukkansu akwai wanda a cikin shari'arsa ko saƙon da Allah ya bayar akwai halaccin bautata ma wani ba Allah ba? Manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce na gamsu, ba sai na tambaye su ba. To wannan asar da dama daga cikin malamai sun raunana shi, cewa asar ne wanda yake yana da matuƙar rauni. Da a ce shi wannan asar din ya inganta, to sai ya zamo shi ne raba gardama a wajen fayyace ma'anan wannan aya. Kenan da ya inganta, sai a ce ana nufin manzo alaihi salam ya tambaye su a lokacin da gasu gashi duk an tara masu shi, wato an tara masa su a haduwa ta tafiyarsa ta Isra'i. To amma kamar yadda na ambata, shi asar din yana da rauni. Ma'ana ta biyu, wasu malamai suka ce abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan yana so ya tambayi mabiyan annabawa malaman da suke dauke da ilimin da wannan annabawa suka zo da shi kenan anan sai a ce malaman yahudawa na wannan lokacin da malaman nasara na wannan lokacin ya tambaye su a cikin abin da yake cikin littattafan su akwai wani dama ko kuma ainihin wani sauki ko umarni da Allah ya bayar a cikin littattafan cewa ya halatta a bautata ma wani ba Allah ba subhanahu wata'ala to akan haka sai ya zamo akwai mahdhufun muqaddar kenan sai ya zama was'al umama man arsalna min qablika ka tambayi al'ummatan wanda muka aiko kafin kai to ita ma wannan gabar wasu daga cikin malamai sun raunana ta suka ce domin ai akwai malamai da yawa na yahudawa wanda an san ba akan saiti suke ba ba akan daidai suke ba ɗaiɗai ku ne wanda suka yi suka bayyana gaskiya kamar Abdullahi bin Salam radiyallahu ta'ala anhu to akan haka kaga kenan sai dai idan mutum ɗaya za a tambaya a daidai wannan lokacin wanda kuma ƙarshe bayaninsa ba zai gamsar da su sauran ba ai kun ga lokacin da shi ya shigo addinin musulunci Abdullahi bin Salam lokacin da ya shigo addinin musulunci sai ya ce wa manzo alaihi salatu wassalam ya ma'aikin Allah ka san yahudawa mutane ne ba na kirki ba mutane ne maƙaryata masu kiran ƙarya yanzu idan suka san na shigo addinin musulunci to babu jafa'i da yarfe da ba za su yi mun ba to manzo alaihi salatu wassalam sai ya saya shi sai ya ce a kira malaman yahudawa aka kira su sai ya ce kun san Abdullahi bin Salam suka ce mun san shi to meye matsayinsa a wajenku suka ce huwa khairuna wa ibn khairina wa sayyiduna wa ibn sayyidina ai mafi alkhairin mu ne dan mafi alkhairin mu shugaban mu dan shugaban mu sai ya ce ara'aytum idza aslam ko in aslam to ku bani labari idan aka ce ya shigo addinin musulunci suka ce ina atabau ai ba zai shigo addinin musulunci ba sai gashi ya fito ya yi kalmar shahada a gabansu sai suka ce huwa sharruna wa bi sharrina ai shi ne mafi sharrin mu dan mafi sharrin mu kaga yanzu suka gama yabo gare shi to amma kuma yanzu riga sun canza abin da suka faɗa shahid dai a wannan lokaci shi ne tilo wanda yake cikin addinin musulunci kuma amsar da zai bayar ba za ta gamsar da sauran yahudawa ba to sai wasu malamai suka ce wannan yana daga cikin salon magana wanda larabawa sun riga sun rayu a kansa cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina kenan ana nuna wa manzo alaihi salatu wassalam da a ce manzanni suna raye tare da kai to idan ka tambaye su amsar ita ce Allah bai taba bada dama abautata mu wani ba shi ba saboda haka wannan usulubin magana ne wanda su larabawa sun riga sun san shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin cewa idan kana shakku dangane da abin da muka yi maka wahayi to ka tambayi wanda suke karanta littafi kafin kai ma'ana in kana da wata taba ba nan ba wai ana nufin manzo alaihi salam ba Allah ya san ba zai shakku ba ma'ana duk wani wanda yake tare da shi ya san wahayin nan gaskiya ne ba shakku ba taba ba a cikin sa a wani athar da aka saukar masa da ayar manzo alaihi salam yace ba zan yi shakku ba kuma ba na shakkun kun ba zan tambaye kowa ba ina fata man gane to nan zike cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina sai ce aja'alna min dunir rahmani alihatan inda Allah ya ga dama sai ce min dunillahi to amma sai ce min dunir rahmani shin mun sanya koma da bayan Allah mai jin kai alihatan wa'insu abubuwan bauta domin a nuna mana duk wanda bai cancanci wannan sifar ba to kun bai cancanci ai masa bauta ba kun ga a cikin sunayen Allah da muka sani musamman kamar riwayat Tirmidhi ya ambaci 99 wanda akwai wanda gaskiya ba su tabbata a matsayin sunan Allah ba a cikin wayannan din tunda hadisin ma wato ainihin akwai rauni ta bangaren sa daya cewa akwai sunaye na Allah subhanahu wataala 99 man ahsaha dakhala janna wannan ya inganta to amma kuma kawo adadin sun daga Allah zuwa as-sabur to wannan shi kuma gaskiya bai inganta ba shi yasa akwai daidaiku wanda kadan ne ba su inganta a matsayin sunan Allah ba to ba dai wannan muke magana akai ba shahidi a cikin wannan maganar cewa Allah subhanahu wataala wannan sunayen nasa in ka lura guda biyu rakkin sune Allah bai taba bada aran su a wajen wanda daga cikin halitta ba yanzu misali inna Allah kana aliyan kabira kaga ali suna ne na Allah to kuma ga Ali bin Abi Talib kaga sunan sa Ali kun babu wanda ya inkari sannan Allah ya ambaci manzo Alaihi Salam raufur rahim bil mu'minina raufur rahim kaga ar-rauf sunan Allah ne ar-rahim sunan Allah ne kuma ya arawa manzo Alaihi Salatu Wassalam amma kakabba zaka taba jin wanda aka ambace shi da suna Allah ko ar-rahman sai Allah shi kadai Allah bai taba ba da aran wayannan ba ina fata mun gane to shi yasa annan sai aka yi amfani da ar-rahman aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'budun kaman ana so a ce mana duk wanda bai iya sifantuwa da sifa ta ar-rahman ba to wannan ku bai cancanci a bauta ta masa ba baya da wani haƙƙi na bauta bai kai nan ba ina fata mun gane to ashe wannan yana nuna duk wanda ya bauta ta mu wani Allah ya dora abu wanda yake ainihin ba a mahallinsa ba anan ayoyin da muka karanta tun daga ta 40 mai tafsiri yace thumma nasaha ta'ala nabiyya sannan Allah subhanahu wataala sai ya nasiha ga annabinsa Allah yujhida nafsahu cewa kada ya wahalar da kansa fi da'awatihim a cikin kiransu wa hum la yasma'unahu al-halisu ba sa sauraron sa faqala sai yace afa anta tusmi'u sum shin kai ne zaka iya ji yadda kurame ma'ana wanda suka kurunta daga jin gaskiya aw tahdil umiya koko kai ne zaka iya shiryar da makafi ma'ana wanda suka makanta daga barin ganin gaskiya wa man kana fi dalalin mubin da kuma wanda yake cikin bata mabayyani yace bayyinun aifahum la yu'minun masu wannan sifofi guda uku ba za su imani ba sai ce fa imma nadhhaban nabika yace fihi idgamu nunu shartiyya fi ma azzaida dan asalin sa fa in nadhhaban nabika sai aka kawo wannan ma din to idan muka tafi yadda kai bi annu mitaka qabla ta'dibihim ya zamo mun karbi ranka kafin azabtar da su wayannan masu yi maka inkari da kuma ainihin taurin kai fa inna minhum muntakimun to mu masu yin azaba ne ta ramuwar gayya akan su fil akhira a ranar lahira aw nuriyannaka koko mu nuna maka fi hayatika a halin rayuwarka allazi wa'adnahum abinda muka yi musu alƙawari bihi da shi min al'azabi na daga azaba fa inna alaihim to mu akan su nan mai tafsiri yace ala azabihim abisai musu azaba sai dai wasu sun yi wa mai tafsiri gyara suka ce bai kamata yace ala azabihim ba don idan aka ce Allah mai iko ne abisai musu azaba to kenan bai ba shi da iko abisai sauran abubuwa kenan mai iko ne abisai musu azaba dama abinda ba wannan ba shine muqtadiruna masu iko ne shine qadirun nan ma da yace qadirun suka ce akwai kusuri domin al-muqtadir yana da bambanci da al-qadir al-qadir bai kai matsayin al-muqtadir ba al-muqtadir shine mai cikakken iko wanda ba isa a runjaye shi ba ina fata mun gane to shine sai Allah ya ce fastamsik kai riqo bil ladhi uhiya ilayka da abinda aka yi maka wahayi yace ayil qur'an shine alqur'ani mu ambata ajiya ana nufin alqur'ani da ma abinda bai zamo a matsayin qur'ani ba kaman ahadithul qudusiyya innaka ala siratin mustaqim tabbas kai kana kan tafarki madaidaici. Sai ce wa innahu la dhikrun, shi alqur'ani daraja ne laka gare ka, wani kaumika da kuma mutananka, litanzilihi alayka, domin saukar da shi da aka yi gare ka bi lugatihim, da harshen su. Wa sawfa tusaluna an alqiyami bi haqqihi, kuma da sannu za a tambaye ku dangane da tsayuwa da haƙin sa. Yace thumma zakara ta'ala fi ma ya'ti, sannan a cikin abin da zai zo Allah ya ambata, annar rusula kullahum, cewa manzanni gabaki ɗayansu, kanu yad'una umamahum, sun kasance suna kiran al'ummatansu, ila tauhidi, zuwa ga tauhidi, fi ibadatihi, a wajen bautata ma Allah, wa tarki taqalidil aba, da kuma rashin yin koyi da iyaye, allati tanharifu anit tauhid, irin koyin da ya karkace daga barin tauhidi. Faqala, sai Allah yake cewa was'al man arsalna min qablika, ka tambayi wanda muka aika kafin kai, min rusulina, na daga manzanninmu, aja'alna min dunir rahman, shin mun sanya koma da bayan Allah mai jin kai shine ce ai gaira huwaninsa, aliyatan wa'insu ababan bauta, yu'baduna da ake bautata mawa, kila a wata fada aka ce huwa ala zahirihi, wannan maganan tana nan akan zahirinta, bi an jumi'a lahu rusulu, shine an tara masa manzanni, lailatul isra, daren isra'i, wa qila al muradu, ko a wata fadar aka ce abinda ake nufi, umamun min ahli kitabaini, al ummatai na ma'abota littafi guda biyu, at-taura da linjila. Sai mai tafsiri yace wa lam yas'al, to dai manzo alaihi salam bai yi tambayar ba, ala wahidin min al-qawlaini, daga kowanne daga cikin wannan maganganu guda biyu, li'anna al-murad bis-su'al, domin abinda ake nufi da tambayar, at-taqrir, shine tabbatar da hujja, li mushriki quraishin, akan mushrikan quraishawa, aw li kulli man yushabihuhum, ko kuma ga dukkan wanda ya kamance ciniya da su, annahu lam yati rasulun min Allah, cewa babu wani manzo da yazo daga Allah, wala kitabun, ko wani littafi, bi ibadati ghairihi ta'ala, wanda yazo da halaccin bautata ma wani Allah, bal abinda yazo shine akasinsa. Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an u'budu Allah wajtanibu at-taghut, faminhum man hada Allah wa minhum man qata alayhi ad-dalala. Allah yace mun aika ma kowace al'umma da manzo, idan yaje sakon da yake isarwa shine an u'budu Allah, ku bautata ma Allah shi kadai, wajtanibu at-taghut, ku nisanci duk wani abin da ba Allah ba ta fuskan bauta. Daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryar, akwai kuma wanda bata ya tabbata a kansa. Saboda ka ayoyi da yawa sun nuna duk annabin da yaje abin da yake kira a bautata ma Allah. Kisar annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Salih, annabi Shu'aib, kowa yana cewa ana ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kowa cewa yake ku bautata ma Allah subhanahu wata'ala, ba kwa da wani abin bauta in ba shi ba. To sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin, falamma وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
الله سبحانه وتعالى سيكي تيوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, تبس مؤيك النبي موسى عليه الصلاة والسلام دعايو يمو إلى فرعون وملئه, ya zuwa ga Fir'auna da kuma manya-manyan 'yan majalisarsa. Faqala, sai ce inni rasulu rabbil alamin, ni manzo ne na Ubangijin halitta. Falamma ja'ahum bi ayatina, yayin da ya zo musu da ayoyinmu, idahum minha yadhakun, sai ga su suna yi ma wannan ayoyi dariya. Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin, kuma ba mu nuna musu wata aya ba, illa hiya akbaru min ukhtiha, face sai ta kasance mafi girma sama da wacce ta gabace ta wa akhadnahum bil azabi kuma sai muka rike su da azaba la'allahum yarji'un domin su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to isan annabi Musa isa ce da ta sha maimaituwa a cikin alqur'ani bal zaka iya cewa duk annaba wanda Allah ya aiko to babu wanda kissarsa ta sha maimaituwa ko da fadadawa ko da tsakaitawa ko da takaita kamar annabi Musa alaihi salam malamai suka ce domin akwai kamanceceniya kwarai tsakanin risalar manzo alaihi salam da ta annabi Musa gwagwarmayar su ta yi kamanceceniya da juna irin turjiya da aka yi masu da rashin mutunci abin ya kama da juna akwai malami da yayi rubutu ya faɗi fuskoki na kamanceceniya tsakanin da'awar manzo alaihi salam da ta annabi Musa alaihi salam wanda zaka cewa sun yi kamanceceniya da juna kuma annabi Musa alaihi salam kamar yadda kuka shaji shine lamba ta uku a daraja a cikin annabawa manzo alaihi salam shine lamba farko sannan Ibrahim alaihi salam sannan Musa alaihi salam to annabi Musa yayi hakuri yayi juriya ya ga abubuwa na rashin kara da rashin sanin ya kamata to abinda yasa ake ta maimaita kissarsa a cikin alqur'ani domin kwantar da hankali ga manzo alaihi salam da bashi hakuri cewa mutanen kusan duk haka suke annabawa duk lokacin da suka zo da sakon Allah to sai sun hadu da irin abin da ka hadu da shi ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablik babu abin da za su fada maka sai irin abin da aka fada wa annabawa da manzanni wanda suka zo kafin kai Allah sai ce wa laqad arsalna Musa tabbas mun aika annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu wannan bi ayatina ko dai al ayatul mataluwa ko kuma al ayatul kauniyya ko dai ayoyi da ake karantawa ma'ana abinda at-taura ta kunsa ko kuma ayoyi na abubuwa da Allah ya kasantar kamar yadda muka karanta a cikin suratul araf farsanna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat sannan kuma ga al asa wal yad to duk wannan su ma ayoyi ne da suke nuna kudiran Allah da gaskiyar risalar annabi Musa alaihi salam to idan muka duba anan Allah ya ce ya aiki annabi Musa da ayoyi ila fir'auna wa mala'ihi ya zuwa fir'auna da yan majalisarsa manya-manyan mutanensa kenan yanzu wannan ayar tana nuna sakon annabi Musa ya takaita ga fir'auna da yan majalisarsa su kadai banda sauran mutanen gari amsa shine a'a abinda wannan usulubin yake nuna mana duk inda Allah ya yi mutane sai an samu mutanen da suke wakilta waɗansu mutane akwai mutanen da za su yi magana da yawun waɗansu mutane akwai mutanen da suke jagorori a wajen waɗansu mutane akwai mutanen da idan sun gyaru fasairun nasi taba'un lahum duk sauran mutane masu bi ne gare su inda Allah subhanahu wata'ala ya so to sai ya ce ya aika annabi Musa da ayoyi zuwa ga fir'auna da dukkan mutanensa gaba daya amma nan sai aka ce wa mala'ihi dan a nuna cewa duk inda Allah ya zamantakewa to akwai wasu mutane al-mu'tabarun wanda da su ne ake la'akari da su shi yasa zaka ga malamai kullun suna faɗa cewa karban gaskiya da kuma riko da addini na mutum ɗaya shugaba mai faɗa aji to yafi karban talakawa dubu saboda shi talaka in ya karba ya karba wa kansa shi kadai shi ku shugaba idan ya karba ya karba kun karba ai ko dan mamiyar ka ta danyi zaki kila dai zai ganka a inda yake so shi ma yaji ko ba haka bane dai wa irin wannan yana kasancewa to shi yasa a musulunci Allah ya kawo ƴansu mutane suka zama jigo a wajen waɗansu mutane. Kuma wallahi duk zamantakewa da aka ce an rasa shugabanci, wannan al'umma ta rushe. Shi ya sanya manzo alaihi salatu wassalam hatta shugabannin arna na lokacinsa idan suka zo, za ga manzo Allah yana girmama su, yana karɓar su hannu bibiyu, kuma yana mutunta su domin aƙalla mabiyansu za su ga yadda aka girmama shugabanninsu. Wannan zai sa kwanciyar hankali a cikin zukatansu su gane lallai wannan addini ne na sanin ya kamata, addini ne wanda yake ainihin na dattako. To shi yasa ya ku ƴaƴanmu matasa da ƙannenmu matasa, ku dawo a cikin hayyacinku. Wallahi daga cikin dasisan maƙiya addini su rushe ƙiman shugabanni a cikin al'umma. Da an rushe su, to an rushe al'umma gabaki ɗaya. Ba daidai ba ne abinda za ka ce ko dai social media ta tsuguna ta haifar mana, ko kuma siyasar yau ta gadar mana. A yau a ƙasar nan tamu za ka ga kusan babu wani shugaba da ya wuce a zage shi ko a kai tsaye ko a fakaice. Ba wani malami da ya wuce a zage shi ko dai kai tsaye ko a fakaice. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadithin da Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito, hadithi ne wanda yake hasan, manzo alaihi salatu wassalam yace inna min ijlalillahi ta'ala ikrami shaybatil muslim wa hamil qur'an غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. منزو عليه الصلاة والسلام يتي ينا دغا تكين جلما مع الله دوب جلما كلما نياكي باوان الله ينا دغا تكين جلما مع الله سبحانه وتعالى جلما مع واند يي فرفرا أتكين مسلنشي دومين كوبا كومي sai da ya soma bautata ma Allah sannan kai ka bautata ma Allah, sai da ya soma furta kalmar shahada sannan kai ka furta, sai da ya soma yi wa Allah sujuda sannan kai ma kai, sai da ya soma yi wa Allah azumi sannan kai ma kai. To ka duba wannan matsayin, kaga wannan ba a ce sai mahaifinka ba, ko sai malaminka, ko sai dattijan unguwarku. This shaybatil muslim, ma'abucin furfura wanda yake musulmi, daga cikin girmama Allah, to ka girmama shi. To menene akasin wannan? Kuma akasin wannan rashin girmama shi, rashin girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kai ba za ka so a ce kana daga cikin wanda ba sa girmama Allah ba, ba zai ma daɗi ba. Yanzu da wani zai kalle ka yace wani ina ganin take-takenka, wallahi ba ka girmama Allah, to sai ka ji ka kufulo, ka fusata kai, wato kana so ka ce ni kafiri ne, kake ta ba da girmama Allah. To kuma dattijo nawa ka wulakanta, masu furfura, wani ma abokin mahaifinka, wani ma kila ya taɓa koya maka, wani ma ya taɓa maka wani gata a rayuwa, amma ka wulakanta shi. Sannan kuma da girmama ma'abucin Al-Qur'ani wanda bai wuce gona da iri a cikin sha'anin Qur'ani ba, bai kuma kasa kai iri gona ba, ma'ana wanda yake tafiya tsaka-tsakiya irin yadda addinin musulunci ya tsara, da kuma girmama shugaba mai adalci. To idan ka dubi wannan bangarorin, wallahi in ma kaga ana girmama su, da kila mai girmamawar akwai wata maslaharsa wadda dan ita yake yi, da zai rasa wannan maslahar, to an raba gari. So nawa za ka ga shugaba, wala Allah sai man ne na karamar hukuma, wala Allah za ka samu gwamna ne, kila shugaban kasa ne, yan kariya ka shiga suna rututu, in ya kalli gawayi ya ce fari ne su ce fat, in ya kalli balbela ya ce baka ce su ce kirin, da ya sauka shi kenan haza firaku baini wa bainik. An riga an raba gari, ba wanda zai zaki ganin mutuncinsa, in ma da a ga Allah mai barka ne. Amma da can a Guje za ka je ka ɗauki takalminsa, a guje zaka je ka bude masa mota, a guje zaka rubi umarnin sa. Ma'ana yanzu tunda ya bar wannan fa'ida da kake samu, to shikenan kun raba gari. Wannan ba daidai bane, bai daga cikin tarbiyar addinin musulunci. Saboda haka zaka ga yanzu matasan mu, wallahi in dai ba wanda yake na bangaren fatin da yake da ita ba, komai darajar sa, komai kimar sa, to wannan mutum abaje yake gaskiyar da zai faɗa sunan ta ƙarya. To wallahi mu gyara tun yanzu, mu sani cewa duk abin da kai kai ma za a yi maka. Yadda ka zo ka ki mutunta na sama da kai a shekaru, to kada kai mafarkin cewa kai ma za a mutunta ka. Ni na sani duk mutumin da yake da shekara 40 zuwa sama, za ka cewa a ƙuruciyarka duk wani mai shekaru za ka mutunta shi, ko ka san shi ko baka san shi ba. Wani ma idan ka gan shi da kayan, za ka je ka karɓi wannan kayan, ka je ka kai masa. Amma yanzu fitsara ta kai, wallahi akwai matashin da yana gani ana shirye-shiryen za a zuba masarar da za a kai niƙa, kun babansa ne kadai a gidan ya sa kayansa na bal ya tafi filin bal, sai dai babansa ya je ya kai niƙa, sai dai babansa ya je ya taro mai kuran ruwan. Kuma saboda fitsara yana dawowa daga bal, shi zai ɗebi wannan ruwan ya je ya wanka, saboda tsaurin ido idan ya zo ba a gama abinci da wuri ba, ya zumbura baki ya soma mazurai. Ba kuɗinsa, ba dawasa, ba kukarsa. To wallahi wannan ba rayuwa bace mai kyau. Wajibi ne ka girmama na sama da kai, ko ya amfana ma ko bai amfana maka ba, domin kai ma kana so nan gaba a girmama ka, a mutunta ka, domin kamata dinu tudanu, yadda kai kai ma haka za a yi maka. Amma za ka ga yara wasu sun kai shekara 17, wasu ma 20, sun tare hanya suna bal. Dattijo zai taho mai shekaru, wallahi ba za su fasa ba. Kuma nan ne wurin wucewar ƙarshe, ma wani ya tirka masa bal, shikenan kawai sai ya dan koma ya boye. Ba baba Allah ya baka haƙuri, wallahi ba da sani na ba, a'a shi ya jiwo. Wallahi wannan ba rayuwa ba sai mai kyau. Ya kamata makarantunmu tun daga na boko zuwa ta hafiz zuwa islamiyya ya zama akwai subject na at-tahdhib, ko yadda dabi'u na kwarai. Alhamdulillahi makarantunmu na allo ina jinjina musu, ku kun san duk mutumin da ya biyo makarantar allo, to za ka ganshi mutum ne wanda ya san girman na sama da shi, wanda ya san tausayin na ƙasa da shi. Wallahi za ka ga mu tarbiyyanmu ta makarantar allo, alaramma ko ba alaramma ka bane ba, alaramma ne. Kuma za ka mutunta shi, kuma za ka girmama shi. Kuma da za ku haɗu a wani wurin, to mu'amalar da za ka yi wa malaminka shi za ka yi masa. Wannan shi ne abin da muka gada a makarantunmu na allo. To ya kamata irin wannan tsari, na san shi akwai irinsa a firamare a da, to amma yanzu kusan an rushe wannan. A firamare a da kusan duk ƙarshen sati ko dai juma'a ko laraba sai an tara ɗalibai, an faɗa musu kalmomi na tarbiyya, girmama iyaye, girmama malamai masu muhimmanci a cikin rayuwa. To wajibi ne a dawo da irin wannan abubuwan duk lokacin da aka ce ba babba, ba yaro, ba wani mai daraja sai wanda zai baka, to rayuwa ta lalace. Ya kamata a cikin zamantakewa a ce akwai wanda za su yi magana da murya ɗaya, kowa ya saurare su. To amma mun rasa wannan halin yanzu. To wannan aya tana mana ishara zuwa ga cewa akwai mutane da wasu mutane za su zama mabiya gare su. Shi talaka ragaya ce, idan aka ce an ɗauke ɗan boto sun tafi tare, ɗaki ba zai tafi a ce ragaya ta tsaya ba. Kuma wannan shi ne zai sa rayuwa ta yi daɗi. Akwai shugaba a kowanne da ake shugabanta, in kowa ya zama shi ne shugaban kansa, to ba yadda za a yi rayuwa ta yi daɗi, domin kowa abin da ya ga dama ba wanda zai hana shi. To ya kamata mu gyara wannan, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah subhanahu wataala sai yake cewa mun aika annabi Musa alaihi salatu wassalam da ayoyinmu zuwa ga Fir'auna da manya-manyan 'yan majalisarsa. Faƙala inni rasulu rabbil alamin, sai yace ni manzo ne na Ubangijin halitta. Wato a cikin wannan kalma akwai ishara zuwa ga abubuwa guda biyu muhimmai. Na farko da yace inni rasulu rabbil alamin, ni dan sako ne daga Allah Ubangijin halitta. Ya nuna Annabi Musa alayhi salam ba raɗin kansa bane, ba wai buƙatar kansa yazo ya isar ba, shi ma dan aike ne, nauyi aka dora masa. To shi kuma dan sako dan aike, dole zai isar da wannan sako ɗaya kenan. Abu na biyu kuma yana nuna cewa zuwa ga Allah zai kira ba zuwa ga kansa ba. Abinda ake so ga duk wani malamin addini, kada ka kira mutane zuwa ga shaksiyarka, ka kira mutane zuwa ga Allah. Akwai wanda zaka ga cewa yana kira zuwa ga Allah, amma a fakaice kuma yana kiran mutane zuwa ga kankin kansa, ta yadda zai nuna duk abinda wani yayi in ba shi bane wannan abun ba daidai bane. Duk wani ilimi sai dai a fara ji daga gare shi, duk wata fatawa in bata dace da ra'ayinsa ba, to wannan fatawa ba daidai bace. To malamin addini bai kamata a same shi da wannan sifar ba. Ya zama cewa lallai zuwa ga Allah kake kira, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ka faɗi cewa wannan shi ne tafarkina, ina kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka kira zuwa ga Allah, ka sauke nauyi, ka huta. Me zai nuna cewa zuwa ga Allah kake kira? Ta yadda duk lokacin da wani da'iya ya ci nasara a addinance, to sai ka ji daɗi a cikin ranka, kuma ka yaɗa wannan abun ma saboda musulmi su ji daɗi a ransu. Yanzu wallahi wani ƙila da'iya ne, wani da'iya ɗan uwansa ko na garinsa ko na yankinsa ko na ƙasarsa zai ci nasara ta fuskan kiran waɗansu mutane wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci, ko ya yi wani abubuwa na yi wa musulunci gata, yana sanar da wannan abun. Kuma akwai buƙatar ya yaɗa wannan abun domin a yi koyi, sai ya yi mudus. Me yasa ba zai faɗa ba? Saboda ba shi ya yi abun ba, saboda ba ta hannunsa Allah ya samar da abin ba. To wannan ba daidai ba ne. Duk lokacin da wani ɗan uwanka mai kira zuwa ga addini ya yi wata wato ainihin ya yi wani aiki ko ya taka wata rawa a wajen kiran mutane zuwa ga addini, ko samar da makarantu inda babu, ko samar da masallaci inda babu, ko taimakon marayu, ko dai wani abin da musulunci yake maraba da shi, kuma bukata ta bayu zuwa ga yaɗa wannan, to ka yaɗa wannan abin. Ka nuna cewa addinin kake so ya ci gaba, ba kai kake so kai ka ci gaba kai da kanka ba. To sannan a daidai lokacin Annabi Musa da ya ce inni rasulu rabbil alamin, ni uban wato sakon dan sakon Ubangijin halitta ne. A fakaice yana nuna wa Fir'auna kai ma kana daga cikin wanda suke bayin Allah, kai ba Allah bane. Domin menene al'alam kullu ma siwa Allah, duk abinda ba Allah ba, to Allah shine Ubangijin sa. Shi yasa aka ce alhamdulillahi rabbil alamin. Da aka ce rabbil alamin, wannan al'alamin Allah ne kadai ya fita, annabawa da mala'iku da 'yan adam da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye na ruwa da na tudu da duk wani abin da Allah ya samar, tsirrai ne, duwatsu ne, ƙasa ce, duk suna daga cikin al'alamun. Domin duk waɗannan ba Allah ba ne, suna nuni ne zuwa ga samuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka sai ya ce inni rasulu rabbil alamin, ni ɗan saƙon Ubangijin halitta ne. To Fir'auna da yana da natsuwa, yana da insafi, to shikenan sai ya sassauto, sai ya kasa kunne, yace to faɗa mun menene Ubangijin halitta ya koka da shi. To amma ɗagawa bata bar shi ba kamar yadda ayoyi za su nuna. Falamma ja'ahum bi ayatina, yayin da ya zo masu da ayoyinmu, wannan ko dai al'ayatul matluwa, ayoyin nan wanda aka karanta a cikin At-Taura, ya zo ya karanta musu filla filla, ko kuma al'ayatul kauniya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Annabi Musa waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون كاغ بالسنين أكرك إيسو أكدنك إيسو دس أنا نم فري 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 كسا تبوشي با أبنتي باز اللي كمان ذا سموتو سكا زو سكا دنگا غلوا سنة رقان النبي موسى الله إني ياي من ذا مداو مبيشي الله ياي سكا كوما جدن دا sannan sai kuma aka rike duk ƴaƴan bishiyoyi mafi yawa suna rayuwa akan ƴaƴan bishiyoyi kaman kace dabino ko inabi ko abin da ya kama da haka garuwan amma kuma bishiyoyin sun ƙin ƴaƴa nan ma dai suka rusuno suka zo suka dunga tuba suka dunga tuba kuma Allah ya faɗi wannan yace la'allahum yadhakkarun ba wai dan Allah ya mugunta musu ba ba dan ya cutar da su ba kawai dan dai su wa'azantu kunnuwan su sai laushi su karbi sakon Allah fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibu sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun Allah yake cewa idan wani abu yazo masa kyakkyawa kaman lokacin da ya zamo an yi fari suna ta kuka suna tuba Allah yana kawo ruwa sai suka ce lana hazi ai mun cancanta ai mana ruwa ne ai dan cancanta mushi ya sanya ba addu'a annabi Musa bane duk abinda Allah ya ba su na jin kai sai ai wannan abinda muka cancanta ne to amma idan wata musiba ta same su ya tayyaru bi Musa wa mamma'a sai su dunga canfi da annabi Musa da wanda suka yi imani da shi sai wallahi kafin zuwan Musan nan mu ba mu san fari ba ba mu san karanci an itace ba mu san kaza ba kuma ƙarya suke an yi so da yawa kafin zuwan annabi Musa amma dan dai su shafa masa bakin fenti Allah ya ce to wannan abinda suke canfawa daga Allah subhanahu wataala ya zo sai dai mafi yawan su ba sa sanin abinda ake faɗa musu to annabi Musa yayi musu wa'azi wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin kai ka tsaya ka ji Musa duk abinda zaka zo mana da shi na wata aya ko na attaura ko irin wayannan da muke gani ga sunan daga wannan sai wannan to ba za mu taba imani da shi ba li tashara nabiha wai dan kai mana sihiri ai wannan rufa'idan da kake mana to mu ba za mu taba yin imani da kai ba to daga nan fa arsalna alaihim tufana Allah sai ya aiko musu na kwazari ruwa ya dinga malalawa cikin gidajen su kana zaune sai kaga ruwa zai hade ka in ka tashi tsaye ruwa ya kama maka madaura wando komai ya jike duk komai da ake bukata ruwa ya gama da shi wal jarada fari aka dinga aikowa kwari kuma wai ba lokaci ɗaya ba idan wannan yazo suka tuba sai a janyi a daga musu kafa ai ban iska a ga za su dawo kuma sai su kangare wato Allah bai taba mutane kangararru a ban kasa irin banu Isra'ila ba kangarar su ta wuce yadda ake zato ku duba fa annabi Musa alayhi salatu wasalam lokacin da ya tsallakar da su ku duba yanzu Fir'auna ne ya biyo su shi da rundunarsu da rundunarsa yana nufin ya kashe su Allah ya yi musu wannan tagomashi ya kece teku Fir'auna da mutanensa suka shigo bayan su sun tsallake shi su da annabi Musa ruwa ya datse su aka hallaka Fir'auna da mutanensa suna karawa gaba sai suka ga wasu suna bautar gumaka sai suka ce ya Musa ja'allana ilahan kama lahum aliha Musa mu ma muna son wani abin bauta kai mana dan gunki da zamu bauta masa kamar yadda wanda suke bautar nasu Allah da ya musu wannan wai bai yasa bauta masa ba to haka banu Isra'il suka wahalar da annabi Musa ya sha wahalar su to haka nan manzo alaihi salam ya rayu tare da ainihin Qurayshawa to shine yake ta yayin da yazo musu da ayoyin mu idahum minha yadhakun kawai sai suka maida ayoyin abin dariya ma'ana maimakon su yi imani sai ma annabi Musa da sakon da yazo da shi ya zama abin da za a yi wa dariya ma'ana haba Musa mun fa gano ka duk wannan rufa'ida ne wai kai dai so kake kai wani abin mamaki wanda za mu dauka Allah ne ya aiko ka to mun gano saboda haka su ba za su yi imanin ba in ya faɗa musu abu sai a kece da dariya Allah da hakuri yake. Allah yace wa ma nurihim min ayatin, kuma ba ma nuna masa wata aya, illa hiya akbaru min uktiha, face ita ce mafi girma sama da wacce ta gabace ta. Ma'ana aka biyo abun mataki mataki, mai sauki sauki, sannan mai dan zafi zafi, mai zafi mai tsanani, haka aka dunga biyowa. In an kawo musu abu wanda yake mai dan sauki suka bi jire, sai aka kawo wanda ya dan fishi zafi, ko za su rusuna ya zama ainihin sun bi Allah. To amma Allah sai ya ce wa akhadnahum bil azabi, sai muka danke su da azaba, la'allahum yarji'un, ko za su dawo zuwa gare mu. Allahu akbar, wa ya kai hakurin Allah tausayinsa. Kaga anan azabar da Allah ya yi musu ba wai don su jira dadi kadai a jiki abu ya wuce ba, a'a, la'allahum yarji'un, domin ya zamo sun dawo akan layi, su gane cewa to lalle dai matsalan nan ta sabon Allah ce. To tunda mun ji babu riba mun dawo. Wani malami ya ce to wannan ayi ya kai dan uwa, ya kamata ta zama maka idna, wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Duk lokacin da kaga ka samu matsaloli a rayuwa, yi tariyar baya. Ka ganka da abubuwa suna tafiya da kyau da kyau, sai suka cukurkuɗe. To ko dai jaza'an ko ikhtibar, ɗayan biyu. Wallahi ba kowa bane yake da wannan kwakwalwar. Wani zai zama abubuwa suna tafiya da kyau, dan kasuwa ne, kasuwanci yana tafiya, ana cin riba, komai yana faɗaɗa. To kuma ba sai suka dinga komawa baya baya. Baya baya. To ƙarshe dama akwai wani ɗan guntun bokansa a gefe, da ya je ya same shi sai ya ce, ai an sama hannu. Hannu aka sama. Ai dole sai an yi kaza kaza kaza, in dai ana so a ga cewa an magace akwai sirru saba'i baqaratin sibani. Ka ji ka kawo masa wai wani sirri ne na saba'a baqaratin sibani. Shanu guda bakwai ɗirka ɗirka. Eh, mafarkin Annabi Yusuf, ma'ana tun nan ya ƙara kariya ka, tun da dai ni na san lafiyayyensa, ƙosasshe ka kawo guda bakwai, wannan kuma ƙila makafin alƙalami ne, ka ga dai ko baka warke ba shi ya warke. To da yawa za ka ga wani idan ya samu matsala, wallahi baya ɗauka cewa daga Allah ne, bai ɗauka cewa laifinsa ne, kawai sai a ce an sa masa hannu. Ai tun da na ga wani yana min wani ɗan gani gani, tun da na ga wani yana sha min kunu, ai kaza kaza, dama ina tsammani kaza zai iya faruwa. Boka ya ta tsara ka, ya dinga tsara ka. Ko kuma a'a, kai mutum ne wanda yake mai sana'a, mutane su dinga layi su dinga layi. To kuma duk sai mutane suka janye, ba wasu masu sana'a ne suka karu da yawa a wajen ba, amma kuma yanzu kasomomi sun yi baya. To sai mutum ya fara zargi, to ko wani abu aka binne a wajen nan. Ai tun da na fara ganin su wani suna wucewa, suna dan tsayawa wajen nan, komai zai iya faruwa. Shikenan kuma sai ya zama ya samu zamewar kafa, sai ya koma a cikin surkulle. To lallai wannan ayar ta zama mana izina, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah yakan jarrabe ka da abin da baka so sakamakon saban da kake wa Allah. To duk lokacin da ya zamo abubuwa sun baibaye ka, sun ci kurkuɗe maka, matakin farko ka zauna ka tambayi kanka da kanka, kalli sallolinka, shin ina yin sallolin jami'i sosai sosai yadda nake a da, ko na ci baya? Yanzu sai jefi jefi. Ka san wani zai dinga sallolin jami'i sosai sosai kafin Allah ya budo, da Allah ya budo, to kuma shikenan liman da masallaci Allah ya ba ku hakuri. To ka tsaya ka dubi kanka, sannan kuma in ka ji sallar ka lafiya kalau, to ya sada zumunci na da yan uwana, zumunci mafi girma iyaye, ya alaka ta ni da iyaye na take, ina kyautata musu, ina yi musu biyayya, koko ina masu dungushe. Akwai wanda zaka gani iyayensa suna raye, amma wallahi yana yi masu rowa, kuma Allah ya hore masa, yana masu kauro, yana masu dungushe, abinda zai ci na alfarma da kasaita, su kuma su ci garau garau. kuma Allah ya sani sun yin wutar da kansu a da saboda shi sun sa tsumma saboda ya sa kaya masu kyau amma shi yanzu ya ma ƴaƴansa dinki na kasaita matansa haka amma iyayensa a cikin koma da baya gidansa na alfarma amma iyayensa suna cikin gida koma baya wallahi akwai wanda ake ba mu labari ba sa yadda duk yadda zaka yi da su su kai ka gidan mahaifansu saboda sai ka rena musu in ka kalli su gidajen da suke ciki iyayensu suna cikin bukka kasa ce ba shafan su minti misali duk kura abubuwa ga sunan shi kuma komai kwaskwas mabul da tayil da komai komai maya maya kuma su suka kawo shi duniya komai ci bayansu ko yaki ko yaso su ne iyayensa kuma ba a sake su to sai ka duba me ya alaka ta da iyayena ina kyautata musu yanda ya kamata ko ba na kyautata musu sannan sauran danginka na kusa sannan makotanka kai ka caje kanka ga baki daya ina aka samu matsala idan ka caje ko ina kai a iya fahimtar ka kaga komai daidai to sai ka yadda cewa jarabawa ce zai yiwu ba kai ma Allah laifin komai ba ba kai kusuri a ko ina ba to amma dan Allah ya gwada imanin ka sai a dan janye duniyar a ga cewa zaka ci gaba da da'a irin yadda kake yi a da ko ku zaka kangare ma Allah subhanahu wataala annan mai tafsiri yace thumma zakara qissata Musa sannan Allah sai ambaci kissan annabi Musa ma a Fir'aun tare da Fir'auna li bayani ta'assubil mutrafin domin ayi bayanin wato abin nan ra'ayin riqau namiji ya dadi fil muhafazati ala taqalidihim a wajen yadda suke kula da gargajiyancin su wa muharabatihimul haqqa da yadda suke yakar gaskiya hirsan ala harsi fawaidihimun nafsiyya domin kwadayi a wajen kiyaye fa'idojin su na kashin kai faqala sai Allah yace wa laqad arsalna Musa bi ayatina tabbas mun aiko annabi Musa da ayoyin mu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da kuma ainihin manyan mutanen sa yace ayli qib sune qibtsawa faqala sai annabi Musa yace inni rasulur rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin halitta falamma ja'ahum bi ayatina yayin da yazo musu da ayoyin mu addalla ala risalatihi wanda suke nuni zuwa ga gaskiyar manzancin sa idza hum minha yadhhakun sai ya zama suna ma wannan ayoyi dariya sai yace wa ma nurihim min ayatin kuma ba ma nuna musu wata aya min al'azabi ta daga azaba ka tufan kaman na kwazarin ruwa wa huwa ma'un da khala buyutahum shi ruwa ne da ya shiga gidajen su wa wasala ila huluqil jalisin har ya kai ga makogaran wanda suke zaune sab'ata ayyam ruwan ya kwashe wuni bakwai a haka wal jarad muka aika musu da fari illa hiya akbaru min uktiha fati ayat da zata zo tafi wacce ta gabace ta girma shine qarina ta hallati qablaha wato kawarta wacce ta zo kafin ita wa akhadnahum bil azabi allati sai muka danke su da azaba la'allahum yarji'una anil kufr domin ya zamo sun janye daga barin kafirci an nuna mun lokaci zamu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa barik wa ni'am akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah.